بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar Juma'a 22 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 19 cikin jerengen darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi alal kutub as-sitta wanda Sheikh Salih bin Ahmad Ashami ya tattara na hadisai waɗanda Baihaqi ya ruwaito su waɗanda ashabul kutub sita ba su ruwaito ba. Allah ya saka mu shi alkhairi, Allah kuma ya gafarta wa Al-Hafiz Abubakar Al-Baihaqi. Kafin mu shiga cikin karatun, zamu yi amfani da wannan dama mu sake isar da ta'aziyya a madadin wannan aji namu da wannan makaranta ta Daru Hadisi Salafiya zuwa ga daukacin al'umman musulmi, musamman waɗanda ke magana da harshen Hausa da Ahlus Sunna da ƙungiyar Izala da kuma iyalai da sauran masoya da almajiran Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda Allah ya mishi rasuwa tun shekaran jiya Laraba. Allah Ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa iyakar wahalarsa kenan, Allah kuma ya alkinta masa bayansa. Babu shakka duk wanda ya san Sheikh Giro Argungu fiye da shekara 40 da suka gabata to ya san shi ne a harkar wa'azi da da'awa da kira zuwa ga tafarkin Ahlus Sunna. Kuma ana ba da labarin cewa da wuya ka samu wani malami a wannan zamanin da muke rayuwa cikin malamu na ƙasa Hausa wanda ya yi yawon wa'azi irin shi. Babu inda yake magana da harshen Hausa inda Sheikh Giro bai shiga ba, da inda ma ba a ma harshen Hausa. Ni kana mun taɓa haɗuwa da shi a garin Makka a wata umara da naje lokacin ni da Malam Nura Dambo, haka ya kwashe mu ya tafi da mu wa'azi can wasu anguwanni na Hausawa. Haka muka dinga yawo cikin duwatsu da kwazazzabai lungu-lungu, babu inda ba a san shi. Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta. Sannan kuma wannan rasuwa tashi za ka ga akwai alamar kyakkyawan ƙarshe da ake wa mumini fata. Tun daga irin yadda ake ba da labari da irin yadda aka taru wurin jana'izarsa da kuma ainihin wato irin ababen da mutane suka ambata na kyawawan ɗabi'unsa, Allah ya gafarta mai. Sannan darasi da ya kamata mutum ya ɗauka shi ne mutuwa fa da gaske ce ba, kowa ya san haka, amma dai ka sake gazgatawa cewa yadda kake jin labarin mutuwa wasu haka ba za ta zo kanka wata rana, ko nan kusa ko nesa, hasali ma ita ba ta da nesa. Tunda dai wannan tafiya countdown ne ake ta yi, kullum muna cinye rayuwarmu ne, muna ƙara kusanta kabari har zuwa sanda za ka numfasa numfasanka na ƙarshe. Allah ya sa mu cika da imani. Na biyu kuma akwai wani bawan Allah wanda aka sanar cewa masu garkuwa da mutane sun kama shi, wanda ɗaya ne daga cikin malaman mu a nan Daru Hadisi Salafiya, ya karanta Albani Science. Kuma tunda ma suka kama shi ɗin wajen sati uku har yau ma babu ma labari. Jama'a mu sa shi a cikin addu'a, Ubangiji Allah ya zama gatansa, Allah ya fiddo shi da shi da sauran almustada'afin, mutane waɗanda aka suke da rauni aka kama su suna nan a ko'ina cikin dazuzzukan nan na ƙasa Hausa a yankuna mabambanta a jihohinmu. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka don girman ƙudurarka, ya Allah don sunayenka kyawawa, Allah Ubangiji ka kawo musu ɗauki, Allah ka kawo mana ɗauki ga baki ɗaya, Allah ka canza mana yanayin zuwa mafi alkhairi, Allah kuma ka fiddo mana da 'yan uwanmu da danginmu waɗannan mutane da suka maida kama al'umma annabi sana'arsu, ya Allah kai mana maganinsu, Allah ka iya mana da su, Allah ya sa mu dace. Don haka nan sauran 'yan uwa da suke neman addu'a, kowa da addu'o'in shi, Ubangiji Allah ya biya mana buƙatu na alkhairi, Allah kuma ya tsare mu daga dukkanin sharori, Allah ya sa mu cika da imani. Za mu tashi a wannan darasi na 19, za mu tashi a inda malam yake cewa suratul hijr, wato sura ta 15 cikin surori a mushafin alqur'ani na mushafu Uthman. Abin nufi zai mana tafsirin sura ta 15 kamar yadda ya saba
a irin wannan tafsiri nashi na tafarkin malaman hadisi da yi aya ɗaya biyu ko zai ambata. Suratul Hijr ita ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin, kamar yadda aka sani sura ce makkiya, ana ce mata Hijr ne saboda ambatan biladul Hijr, garin Samudawa, wanda ta kadaitu da ambatan wannan sunan a cikin dukkanin sura Al-Qur'ani. Fadin Allah madauki sarki, walaqad kadzaba ashabul hijril mursali, hakika mutanen Hijru sun karyata annabin Allah wato da Allah ya aika musu. Allah ubangije samu dace kai tsaye. Sai malam yace qauluhu ta'ala walaqad atainaka sab'an minal mathani, Allah yace walaqad kuma hakika atainaka mun baka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sab'an wasu ayoyi guda bakwai minal mathani daga cikin mathani. An yi sabani game da me ake nufi da mathani tukunna a cikin Al-Qur'ani ta fuskar fassarar larabci abu na farko, da kuma ta fuskar ma'ana. Ko mun gane ta fuskar fassarar larabci dai abinda ake cewa al-mathani shine al-mukarrar, abinda ake maimaitawa, ake karanta shi a maimaita. Wanda suka ce Fatiha ce, wanda shine magana mafi inganci tunda tana da goyon bayan hadisai ingantattu kamar yadda zamu zo mu ji. Suka ce ana kiran Fatiha ne da mathani saboda li'annaha tufna fi kulli raka'atin, saboda ana maimaita ta a cikin kowace raka'a, sallolin farilla da sallolin nafila da ma salloli wanda suke ba gama gari ba, kamar salatul istisqa, kamar salatul janaza ma ana karanta Fatiha, ko kamar salatul tarawih, kamar salatul tasbih, kai duk wata sallah da kasan ana yi ana karanta Fatiha a cikinta. Suka ce saboda wannan maimaitawa. Wasu suka ce saboda li'annaha ustufniyat li hadhihi al-umma, saboda an keɓance wannan al'umma da suratul Fatiha, ba a taɓa saukarwa da wata al'umma wata sura irin Fatiha ba. Wannan wata falala ce da khasiyya ta al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suka ce mathani abinda ake nufi da shi saboda ita Fatiha ta karrara nuzuluha, an saukar da ita a Makka, kuma da aka koma Madina aka sake saukar da ita. Inda yake wasu malamai sun yi ma wannan zance abin nan, sun raunata wannan zance, suka ce ba mai inganci ba ne. Wallahu alam, wannan daga cikin maganar da malamai suka faɗa. Bari mu karanta hadisan da ya zo kafin mu ƙara tattauna ra'ayin malamai game da shin suwa ne mathani. An ibn abi mulaika an ummi salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ssalati bismillahir rahmanir rahim fa addaha ayatan alhamdulillahi rabbil alamin ithnataini arrahmanir rahim thalatha ayatin maliki yawmiddin arba'a ayatin wa qala hakadha إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمسة أسابع. wannan hadisi ibnu abi mulaika ya ruwaito daga ummuna ummu salama radiyallahu anha, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin sallah, ya fara karatu da bismillahir rahmanir rahim, sai ya ce aya ɗaya ce alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu, arrahmanir rahim aya ta uku, maliki yawmiddin a aya ta hudu, wa qala hakaza sai haka da hannunsa ya kirga da ƴan yatsunsa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa jama'a khamsa asabi'ihi, ya tattara yatsunsa guda biyar. Hakanan malam yace an ibnu juraijin qala akhbarani abi anna sa'id ibn jubair akhbarahu fa qala la, sai dan jubair ya ce masa walaqad atainaka sab'an min al-mathani, qala yace hiya ummul qur'an, ita ce uwar alqur'ani Fatiha kenan. Qala abi, sai babana yace mishi waqara alayya sayyid ibn jubair, babana yace mini inji ibn jubair, sai ya karanta masa bismillahir rahmanir rahim hatta khatamaha, har sai da ya kare ghayril maghdubi alayhim walad dhalin. ثم قال سنن يتي بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة بقوي دا أكا كي بسم الله دن نيتي ديا دكتكين آي بقوي دا قال سيد بن زبير اللعبي وقرأها علي بن عباس كما قرأتها ابن عباس يا كرن تامن إتا إنجي بن زبير كما يدنا كرن تامك عليك غريك دن ثم قال سنن يتي بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة حكى ابن عباس شما يتي أولنا قوله قال ابن عباس فذكرها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم الله يتسكتي مكو وانن سورة بي أيكو لإتغ وسمتاني قبانكم وعن ابن عباس في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال قال فاتحة الكتاب يتي تتي فاتحة قيل لابن عباس فأين السابعة تتعي فاتحة آية شدتي نتبكو يدن قال بسم الله الرحمن الرحيم يتي بسم الله يتي آية تبكوي وكما آية تفرقو تكين آية بكوي بسورة الفاتحة تو كما مجيدة نيسا وانا مسألة تيدك تكين مسائل فرقو تكونا مسألة غمدا شن فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية تكين آية فاتحة كوكو با آية بچي تكين آية فاتحة wannan mas'ala ce daga cikin masailul khilaf wanda ba a warware ta ba har yau a duniyar musulunci saboda haka ladabin ilimi yana nufin idan ka bayin magana akan wannan irin mas'ala to ka ambaci abinda Allah ya sanar sheka na ra'ayoyi da maganganun bangarorin kuma idan ka karkata ga wani zance cikin zantuttukan to karka nafarar da wani zance ko ka nuna cewa bata ce ko ka bid'antar da masu shi domin kowanne zance cikin zantuttukan akwai masu goyen bayan shi cikin tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa manyan malaman musulunci cikin a'immatul arba'a da na bayan su har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa ba dai dai bane wani yazo kawai yanzu yace shi ga abin da ya goyi baya dayan kuma yace bata ne ko bid'a ne ko jahilci ne wannan ba tafarkin ilimi bane jama'a mu gane saboda tattaunawa ce ta tsawon shekaru tsakanin malamai wani kowane malami zai zo ya kutsa cikin maganar ya karanta abin da ya karanta ya fita da abin da zuciyar shi ta fi natsuwa yayi nakadin abin da zuciyar shi bata natsu da shi ba a bisa manhajin ilimi a cikin sahabbai sayyidina Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira da Ibn Abbas kamar yadda muka ji an ambata anan da kuma cikin tabi'ai su Abu Aliya da Ar-Rabi ibn Anas da makamantansu duk waɗannan suka ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ummul qur'an kuma ita ce sabaul mathani wal qur'an da aka ambata ita ce as-sabaul mathani suka ce wannan sura tana dunkule tana kunshe da dunkulallen sako wanda qur'ani yayi dalla da shi da Allah yake cewa wato fassalnahu alayka to tafsilin din shine wal qur'anil azim sannan duka wannan abin da ke cikin alqur'ani na hukunce da kissoshi da bayanin tauhidi da bayanin aljanna da wuta da makoma da tsoratarwa duk abin da ka sani cikin alqur'ani to suratul fatiha ta dunkula shi in kana son ka ga bayani akan haka ka koma cikin kitabul fawaid na ibnu al-qayyim ka gani da wasu littafai ire-iren waɗannan da tafsirin ibnu kathir da tafsirin al-imam al-qurtubi ko kuma kaga irin yanda suka yi dalla da tafsirin suratul fatiha ko kuma ka samu wani tafsiri daga cikin tafsiran malamai wanda ya tsaya ya danda kazance dalla kamar suratul fatiha zaka bayyana cewa dukkan wannan sakon akwai shi a ciki a dunkule to ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu wanda har ila yau kuma ibnu abbas ma arwaito shi daga gare shi sabanin wancan ma'ana ya fadi ra'ayi na daya ya kuma fadi ra'ayi na biyu cewa as-sab'ul mathani هي السبع الطوال abin da yake nufi da as-sab'ul mathani suka ce sune waɗannan dogayen surori guda bakwai baqara da ali imrana da nisa'i da ma'ida da an'am da a'raf sai suka ce da amfalu da tauba a matsayin sura daya inda da matsakankanin su ma la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw uskut aw sila ثلاثه لكل من تلا صحد لكل من تلا kamar yadda yake fadi ko zaka suka ce anfal da tauba a matsayin sura daya ita ce cikon ta bakwai din suka ce ana kiran su da masani ne saboda maimaituwar abin da ke cikin su isu isu na hukunce hukunce da kissoshi da labarin aljanna da labarin wuta da wa'azi da jan kunne da sauran abin da ke ciki na bishara da buga misalai da labaran al'ummomin da suka shudu waɗannan surorin duka akwai wannan a cikin su sun maimaitu a cikin junan su ko suka ce shine ma'anan mathani ana wannan su ne mafiya shaharar ra'ayoyi guda biyu game da me ake nufi da as-saba'ul mathani abu na farko kenan abu na biyu game da shin fatiha shin bismillahir rahmanir rahim shin aya ce a cikin fatiha ko ba aya bace to nan ma malamai sun kara wa juna sani farko dai mun sani cewa bismillahir rahmanir rahim mabudin kowace sura ce an sauka da ta matsayin mabudin kowace sura in banda suratul tauba wanda ita kuma ta sauka a wani yanayi na ainihin wato ba sauki kamar da malal bayin nan mai ke fada Allah ya gafarta mai ce ba arziki magana ce ta bahaushe wato bata zo cikin yanayi na sulhu ko kwanciyar hankali ba da haka da mala'ika jibril ya zo da ita bai zo da bismillah ba wasu kuma suka ce saboda kamar da muka ambata yanzu nan cewa saboda ai ita din wani sashi ne na suratu al-anfal ci gaban al-anfal saboda ko ta zo da bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina atu minal mushrikina fasihu fil ardi al-ayat sannan kuma sani da cewa bismillahir rahmanir rahim ta zo a wani sashi na abinda Allah ya saukar a cikin suratu annam wajen kisa annabi sulaimana da ya aika a kai wa balqisa saƙon shi cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi kaga wannan shine cikon bismillah da babu a wancan sura da haka adadin bismillah cikin alqur'ani adadin surori amma an kale ta sura daya ita ce amfa tauba sai aka same ta a cikin suratu annam to sai kuma ta bangaren kasancewar ta wani sashi na suratu al-fatiha a cikin mazhabin malikiya mazhabinmu da muke bi a nan kasashen mu na yammacin afrika mazhabin imam malik suna cewa bismillah wato bata matsayin aya a cikin suratul fatiha a wannan zamanin kuma al-allama ibnu baz rahmatullahi alaihi yana daga cikin malaman da suka yi championing wannan fatawar haka ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin a cikin sifatus sala Allah ya gafarta mai da wasu littafai nashi shi ma ya tafi akan cewa bismillah ba za a karanta ta ba in za a karanta fatiha saboda abinda za a fara ji a karatun ne karatu shine alhamdulillahi rabbil alamin imma ya karanta fatiha to ya karanta ta ne a matsayin wani sashi na addu'o'in da ake kafa fara karatu wannan shine ra'ayin su al-imamu ahmad ibn hanbal da ibn al-mubarak da al-imamu shafi'i da wasu malamai suka tafi akan cewa bismillah aya ce a cikin suratul fatiha kuma ita ce ma farkon aya suka yi hujja da wasu daga cikin hadisan da muka ji anan da kuma hadisin da al-imamu Dharqutni ya rawaito da al-imamu al-Baihaqi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ma ibnu hajar ya tabbatar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qara'atumul hamdalillah faqra'u bi bismillahir rahmanir rahim ku karanta tare da bismillah innaha ummul kitab was-saba'ul mathani bismillahir rahmanir rahim ihda ayatiha ce annabi ya ce bismillah daya ce daga cikin ayoyinta wannan hadisi kuma tabbatacce ne al-imamu ad-Dharqutni ya fitar da shi a cikin sunan da Baihaqi da makamantansu al-imamu ibn hajar ya tabbatar da shi amma ya ce mauqufi ne ba marfu'i ba su kuma wancan ra'ayin na malikiya daga cikin babban hujjar su fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna allaha a cikin hadisul qudsi inna allaha qasama al-fatihata bainahu inna qala allahu inni qasamtu al-fatihata baini wa baina abdi Allah ya ce na raba fatiha tsakanina da tsakanin bawa fa iza na qasamtu salata ko baini wa baina abdi fa iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin kaga anan sai hadisin ya bayyana cewa ga abin da bawa zai fara fadi alhamdulillahi rabbil alamin a can kuma annabi yake cewa in za ku karanta Fatiha ku karanta da bismillahir rahmanir rahim to kaga kika kadin kenan wanda suka ce san da aka ce annabi da yace a karanta Allah ya ce in bawa ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin suka ce ai wannan hadisin bai nuna wannan shine farkon karatu can kuma da aka sun kuma wannan suka mai musu da martani can da aka ce faqara uha bismillahir rahmanir rahim suka ce kwarai kuwa ai muna karantawa da ita mu ma amma abinda muka ce ba a karanta ta a bayyana akara ana karatu a sallah saboda ba ta cikin asalin wannan sura kamar yadda kowace sura in za a karanta ta za a yi bismillahir rahmanir rahim amma ba za ka ji haka a karatun sura ba a karatun sallah ba haka suka yi tawajunan su abin nan warwara da naqadin ra'ayoyinsu a ƙarshe dai haka aka kwana aka tashi ba a yi ittifaki akan meye mafi inganci saboda haka koda ka je ka bi wani liman ka je yana karatu da bismillahir rahmanir rahim yana da magabatan shi cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin malaman farko koda ka bi wani kamar yadda mu muke yanzu a nan ƙasashen mu muke bin malikiya ba ma fara karatu ka ji bismillahir rahmanir rahim muna nan dai kuma muna da magabata cikin malamai salaf cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin malaman musulunci to irin wannan mas'ala iskaliyya ta mai sauki ce musamman inda a ce mun saba da karatu mai zurfi na fahimtar yadda malamai suke tattauna masai babu wani buƙatar rikici kuma baka tirsasa wani malami kace sai ya faɗi ra'ayin shi malam me ya ta haƙiƙi to ba mu haƙiƙi bane shi mu haƙiƙai ma sun kasa da matsalar za ka ga Ibn Hajar ma kawai za ka ji su ma suna ta dai su yi nan su yi can ne su faɗi na wannan su faɗi na wancan inda suka ji suna ta cewa su ce to amma fa wannan akwai gyara a nan ɗayan ma su ce shi ma akwai gyara ai mai baka amsa zai iya cewa kaza sai ka gama karatun ka fita gaba ɗaya baka san ina ya fuskanta bai shi ko mun gane amma yanzu ka san mutane sa da wani tunani wai cewa duk matsalar da aka faɗa musu sai an faɗa musu ina aka kwana akwai masailin da ba a san inda aka kwana akwai su ne irin waɗannan matsala akan wato qira'atul fatiha ita kanta hukuncin qira'atul fatiha din a bayan liman ba sai inda aka kwana ba shin zaka karanta ko ba zaka karanta ba limami yana karatu a bayyane matsala ce khilafiyya akan ta Bukhari hal littafi ne musamman juzul qira'ati khalfal imam kuma shi yana da ra'ayin cewa sai an karanta a ko ina amma kuma wasu malami da suka karanta littafin nashi a cikin littafin nashi suka ce su kuma sun gano hujja ba za a karanta a ko ina ba shi kuma babukan da yi a cikin sahih Bukhari duk suna tabbatar da duk in kana bin liman sai ka samu yadda za ka yi ka karanta Fatiha in dai ka samu amma a cikin karatun da yake zuwa kuma suka ce to a nan kuma ga wasu dalilin suke na aka san maganarka to kaga wannan ba a gama da ita ba qira'atul fatiha khalfal imam sannan shin bismillah tana cikin fatiha a matsayin aya ko ba ta ciki ita ma ba a gama ba sannan suwaye asbabul masani to wannan kam sai a ce tunda an samu dalilin da ke da goyen bayan hadisi qarara to shine arjahu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ce asbabul masani ita ce fatiha to sai a ce wannan shine zance na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke zance an wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa an abdi khairin qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an sab'il mathani fa qala an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa suwaye as-sab'ul mathani fa qala sai yace alhamdulillah kage musu wannan hujja ce akan cewa banda bismillah agun masu ganin banda bismillah faqila lahu innama hiya sittu ayatin to ai ayoyin shida kenan faqala bismillahir rahmanir rahim ayatu shi ai bismillah aya ce sai suka ce yana nufin aya ce a kowace sura amma in za a ambaci fatiha ita kadai za a ambaci a ce bismillahir rahmanir rahim wasu kuma suka ce a inda yace a karanta faqra'ul fatiha yace ai sai suka ce ai ya ambaci sunan ne kamar yadda aka ce iqra qara'al baqarata ai ba ana nufin yazo kan ayar baqarar kadai ba surar gaba daya yake nufi ita ma wannan surar sunanta suratul hamd wannan bai nufin alhamdu din shine farkonta haka dai suka yi ta ba juna amsoshin ka karanta abin zai baka sha'awa kuma zai baka mamaki eh ban ji ba su'ila abdi khairun kuna tsallake ne su'ila alim okay su'ila ali radiyallahu anhu jazakumullahu khair an sab'il mathani ko gilas na yadda tini wa nabi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu kana yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin sab'u ayatin ihdahunna bismillahir rahmanir rahim hiya sab'u min almathani wal qur'anil azim wa hiya ummul qur'an wa hiya fatihatul kitab yace alhamdulillahi rabbil alamin itace sab'u ayatin ayoyi guda bakwai ihdahunna daya daga cikin su bismillahir rahmanir rahim wa hiya sab'u min almathani itace ake cema ayoyi bakwai masu maimaituwa wal qur'anil azim da kuma sauran alqur'ani wa hiya ummul qur'an itace uwa alqur'ani wa hiya fatihatul kitab itace mabudin alqur'ani wa nabi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qara'atumul hamdalillahi faqra'u bismillahir rahmanir rahim innaha ummul qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani bismillahir rahmanir rahim ihdaha kin da karanta fatiha ku karanta tare da bismillah lalle ita fatiha ita ce uwa alqur'ani kuma ita ce wato uwar littafin kuma ita ce sab'ul mathani kuma bismillah daya ce daga cikin ayoyinta wa an muhammad ibn ka'bin sab'an min al-mathani qala hiya ummul kitab wa hiya sab'u ayatin bismillahir rahmanir rahim to ya gama kinan tafsirin suratul al-hijr ya fadi mas'ala daya a ciki sai yace suratul nahl aya sura ta 16 na'am dukkanin hadisi ne asare ne tabbatattu na'am bare ko babu ba masarauni bane kamar yadda su ma da bangaren nasu ba masarauni bane akwai wanda dai dai wa zaka yi samun sa da wata matsala amma dai in ka hada su da jumla kowace mas'ala tana da nata asalin yana da cewa tana da asali hadisan suna goyen bayan junan su suratul nahl ita ce sura ta 16 da Allah yake fara ata amrullahi fala tasta'jilu ita ma makkiya ce makkiyayi ana kuma ce mata suratul ni'am saboda irin ni'imomi da Allah ya ambata a cikin ta wasu malamai suna ganin akwai wasu ayoyi guda uku a cikin suratul nahl waɗanda ba makkiya bane daga ciki akwai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi an ce wannan madaniya ce daga ciki akwai fadin Allah wasbir wa ma sabaruka illa billah da kuma fadin Allah madaukakin sarki wala tashtaru bi ahadi thamanan qalila waɗannan ayoyin guda uku wasu malamai cikin malaman tafsiri da ulumul qur'an suna ganin cewa waɗannan madaniya ne daga baya aka saukar da su amma sai aka yi umarni cewa a saka su a cikin suratul nahl wanda ita asalinta makkiya ce wallahu a'lam to inda zai maka magana akai kaga sai ya tsallaka zuwa aya ta 67 tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan wannan gabar ita ce kawai hararo wanda wato tattakhiduna minhu kuna riko daga gare shi sakaran abun maye wa rizqan hasanan da arziki mai kyau batu akan min shajaratin nakhili wal a'nab batu akan ababe dadada ababan da Allah ya halasta sai aka ambaci wannan malam yace an ibn abbas annahu su'ila an hadhihi al-ayati tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana me ake nufi da sakaran akramakallah qala sakaru ma haruma min thamaratiha yace as-sakar shine abin da ya haramta na dan itacen dabino da idabi wato abin da aka tsima har ya zama zai iya sa maye to wannan shine sakar war rizqul hasanu ma halla min thamaratiha shine abin da yake halas abin da za a ci wanda bai sa maye wa an ibn abbas fi qawlihi tattakhiduna minhu sakaran ya ha ila ibn abbas yake cewa tattakhiduna minhu sakaran fa harrama allah ba'da zalika sakar wannan aya ta sauka kafin a haramta abin da yake na maye so daga baya kuma sai Allah ya haramta ma a tahrimil khamri lokacin da aka haramta giya li annahu minha domin duk abin da ke sa maye to yana cikin giya wasu malamai na tafsiri sun fassara cewa abinda ake nufi da as-sakar shine abinda yake watan harshe ne na habashawa suna nufin da shi abinda balarabi ke cewa al-khall tsimi ko kunu ko makamantan su saka anan qur'ani ya magana ne da wani halshi ko wata kalma wanda ta watsa a cikin larabawa duk da asali ba yaren su bane akwai wannan magana wanda suke ganin cewa as-sakar huwa al-asiru tayyib shine wani abin sha mai dadi suka ce ana ce mishi sakar ne ko dai saboda yaren ba larabci bane ko kuma ana ce mai sakar ne ikibaru ma kad sayahdathu lahu law tala muddatu cewa idan aka yi tsimi aka aje shi bayan dan kankanin lokaci sai ya iya canzawa ya fermenting sai ya fara gafi daga nan kuma bayan kwana 1 2 3 in an sha za a iya buguwa to wannan tunanin yasa larabawa suke ce mishi as-sakar tun a farkon sa ina fata mun gane wannan qala wa rizqan hasanan fa huwa halalu abinda yake ce ma ar-rizqul hasan shine halas din sa min al-khalli daga cikin kunu war rubbi da tsini wan nabib da kuma ainihin wato shi ma tsini ne amma aka ce nabib yana nufin wanda aka hada abubuwa mabambanta wajen yin sa ma'ana a hada dabino da inabi da zuma watakila a tace su a zuba wani flavor ko wani abu makamanci haka to shine suke ce ma annabi abinda bature ke ce ma beer za a gun bature kamar yadda wannan sakar ba dole ya zama mai bugarwa ba a gun bature afwan akwai wine nake so ince akwai wine wanda ba ta bugarwa abin sha ne mara bugarwa za ka ga mazubin shi ya kama da mazubin giya galibin mu musulmai muna kyamar shi saboda kamar shi da giya amma bai bugarwa kwata kwata ana ce mishi wine wine in kaje shagon yan gayu za ka ga ana sai da su kala kala kai ustaz da ka gan shi ko sunan shi giya to amma ba giya bane shine annabi tsini kamar da ake yin zobo ake yin kunun zaki ake yin yanzu mata sun garo dabaru iri daban-daban na hada abin sha iri daban-daban su sa lemu su sa wane ne su burga da blender su hada abubuwa iri daban-daban wani ma baka san meye ba in ka sha baka karsa ga sai dai ka ji dadin je kawai amma baka saka ce meye da meye aka hada ba an hada kwakwa an hada dabino an saka abin nan madara an yi wane ne to wannan duka sunan shi annabi wa ashbahi zalika da ire-iren waɗannan fa aqarrahu Allahu waja'alahu halalan lil muslimin sai Allah ya tabbatar da wannan yace ya tabbatar da shi a matsayin halal wa mujahidin fi hadhihi al-ayati qala as-sakaru al-khamru qabla tahrimiha yace ita ce giya gabanin haramta ta wa rizqul hasan ta'amu shi kuma ar-rizqul hasan shine abincin da ake samu daga waɗannan itatuwa wa ibrahima wa sha'bi wa abi razin qalu fi hadhihi al-ayati tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan hiya mansuha suka ce an share ta saboda kamar yadda Anas yake fara Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Imam Ibn Jarir ya ruwaito a cikin tafsirin sa da Ibn al-Mundhir haka nan da Imam As-Suyuti a cikin Ad-Durrul Maktub Anas yake cewa hurrimatul khamr wa lam yakun yawma idin lil arabi aishun a ajaba minha an haramta giya lokacin da aka haramta ta a lokacin larabawa ba su da wani abu da ke burge su na holewa a rayuwa kamar giya duk wani abu da za'a yi da ake so a nuna an isa to giya tana cikin shi sai sai ce wa ma hurrima alaihim shay'un ashadda alaihim minha babu wani abu da Allah ya haramta da larabawa suka ji cewa an tsananta suka ga cewa lalle sun shiga cikin halin haula'i kamar haramta giya saboda sabo da suka yi da ita a kaddara kamar yadda ake an haramta ma bahaushe cin tuwo ko a ce an haramta ma bai rabe cin amala ko ba barbare a ce kai ci burabusko ko ba Kano a ce kai ci gurasa kaga imani ne kawai zai sa idan yin wannan amma sai ya dinga ji abincin shi gaskiya saboda Allah an raba shi da wani abu cikin ababen da ya saba da su a rayuwarsa to shi sa kaga sai Anas yake cewa fala jarama an tudurrija fi tahrimiha, shi yasa ba makawa sai da aka bi a hankali aka sauka step by step wajen haramta ta. To gun malaman da suke ganin an bi waɗannan step by step din wajen haramta ta, wannan aya ita ce step na farko. Min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Allah ya bada labarin a wannan bigire baiwar da yayi ma bayinsa ta cewa ya ba su dama su sha, amma sai ambata ya ce abu ne mai sa mai, sannan ya ambaci wani abu daban wanda ya ce abinci ne ko arziki ne mai daɗi. Daga tun daga nan an fara nuna cewa giya wani abu ne khilaful aula, sai aka sake ambatanta a karo na biyu. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas kiswatu al-baqara, ko Allah ya ce ismuhuma akbaru min naf'ihima, suna tambayar ka game da giya da caca. Allah ya ce ka ce musu giya da caca akwai zinubi da yawa a cikinsu da kuma wasu abubuwa na amfani, amma zinubin yafi amfanin yawa. Daga wannan maganar wasu cikin masu hangen nesa suka fara ja baya da giya, cewa lalle wannan abun addinin nan ba zai bari a ci gaba da shi. Aka sake saukar da aya ta uku, wanda ta sauka sakamakon abin da ya faru da Sayyidina Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa yadda, shine ya allazina amanu idza la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, cikin suratul nisa. Allah ya ce ya kun da kai imani idan za ku je sallah kar ku je sallah alhalin kun sha giya. Yanzu an rage mudda ta lokutan da ya shan giya ke, ba a shan ta a lokacin da akwai wata sallah a kusa, tsakanin azhar da asar, ko tsakanin al'asar da magriba, ko tsakanin magriba da isha, duk ba a shan giya, sai dai bayan isha zuwa asuba, ko bayan asuba zuwa azhar. Nan akwai isasshen lokacin da mutum zai sha har ya watsaki, anan ma wasu ka daina sha gabaki daya. Sai kuma ana nan da aka zo Allah ya saukar da faɗin sa ya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, zuwa ƙarshen aya fajtanibu, cewa ku guje su. Shine aka wayi gari a Madina, mutane kamar da Anas ibn Labari a cikin Sahih Bukhari suka dinga sauke giyar su daga tulunan su da ma'ajiyar su da ainihin kafarorin da suke zubawa, suka yi ta zubar da ita, sai da aka jika garin Madina gabaki daya kamar an yi ruwan giya. Wasu ma sun je kasashen waje sun yi oda sun iso da su, suna zuwa aka ce musu ai an haramta giya, anan suka dinga fasa tulunan suna watsi da ita. Ba a samu wani musulmi da ya taurin kai ko ya ke kasa kasa ya ce shi zai ci gaba da sha ba. A ga bambancin musulmin da na yanzu ke, su duk abin da Allah ya umarni za su ce to sun yi. Mu ko yanzu duk umarnin da za a bayar idan mutane ba su saba jin shi suka suna cewa to ya kamata dai a yi sharhi, wannan a dai duba duk abin da aka faɗa na aya ko hadisi, mutane suka ji ba wanda suka saba ji ba ne, ko ba yadda suke fata ba ne, sama ya shafi dukiyarsu ko rayuwarsu ko kasuwancinsu ko sana'arsu ko abin da suka sa gaba, suka ya ce to malam a dai duba wannan hadisin, ya ba yi da wata ma'ana, bai da wani sharhi. Su sahabbai ba sa yin haka. Isa ko da ka ji an ce wanda ya riko da addini a lokacin fitina zai samu ladan 50 ɗinsu, to waye yake riko da addini irin nasu? Za ka kirga mutum 50,000 baka samu mai riko da addini gyam irin na sahabbai ba. Ko mu da muke cewa muna bin salafiya, sai dai Allah ya nuna mu da rahamarsa, Allah dai ya kalli niyyar mu. Amma in za a yi quantifying ne, wataƙila abin da kake bi bai fi 5% ba, to yana laka same da ladansu. Sai riga sun yi gaba, sun tun da ƴan sami'ina wa a ƙa'ana ne, duk abin da aka ce kawai sun ji, in an ce kaza za a yi su ce sun ji, duk abin da aka ce ba sa yin gaddama, ba sa jayayya, ba sa cewa a tambayi Allah dan me yasa ya ce kaza, irin na banu Isra'ila da aka ce su kashe saniya suka ce mene, a je a tambayi musu Allah wace irin saniya yake ne. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu la mutin, suka ce ai saboda ba mu gane irin saniyar bane. Da tunda aka ce musu ko yanka saniya ko suka yi suka yanka, ko wace suna ne mutalaki, a suka ce wace iri, a suka ji zawa kansu fitina iri daban-daban. Haka nan sanda aka ce a tafi yaƙi, sahabbai suka ce ba za mu ce maka irin abin da banu Isra'ila suka cewa annabi Musa ba, cewa fadhhab anta wa rabbuka faqatila ina hauna qaido suka ce ba za mu ci haka mu za mu ce ne sani ina wa tsara wallahi ba za mu bari a kawo kanka ba sai in an karar da mu gabaki daya suka tashi suka fita daga su sabai haka suke saboda kadan da aka ce an haramta shan giya shikenan kowa ya bari inda Allah ya so zai iya cewa ya haramta din dare dayan dole mutun yabin yana son Allah ya kalle shi amma Allah yana koya mana ne yadda ake bi da mutane a sannu-sannu wajen canza su musamman ga abubuwan da suka dade suna yi har yanzu mai musu al'ada in ka zo ka ce rana daya a bari wata kila ba za a bari ba wata kila kuma kai wa'azin naka ma ba zai kai labari ba kai wata kila kai kanka ba za ka kai labari ba balanta naka ci gaba da wa'azi baka zo ka samu mutane sun shekara da shekaru sun gada iyaye da kakanni suna yin wani abu wanda mara kyau ne abin nan ba shine asluddini ba ba shine shirka da take fitar da mutane daga addini ba kace ka zo kana wa'azi kace dole sai an bari a ranar abubuwa da suka shafi al'adu suka shafi yadda suke rayuwa suka shafi wasu abubuwa da suke khilafin aula to in ka zo kace rana daya a bari sai dai ai ta yaki jama'a shi zaka a tarihin kasar nan an yi rigingimu da yawa akan ababe na addini saboda rashin bin irin wannan manhajin misali an yi rigima tsakanin yan dariqa isu yan dariqu tsakanin yan kabaru da yan sadalu har yanzu na ji wannan rigima ba dina ta ba lokacin da Inyasi ya zo ya kawo kabud ya ce kabdu za a dinga yi sannan kuma kowa ya saba sadalu ake akai ta rigima yan dariqu da kansu suka rabu gida an yi rigingimu akan abin da ya shafi wato ababen da aka zo aka kawo daga baya da suka shafi irin batun gyaran sahu batun karatun tajwidi abubuwa da yawa an yi rigima a kansu wasu wuraren za ka ga rigimar tana da alaƙa da approach ɗin tare da cewa komin approach ba sai an yi rigima amma ya kamata kai maɗayinka na mai wa'azi kar ka ƙara ma barna dawaki idan ma a cikin naka approach ɗin akwai abin da zai iya ba mai hankali da tunani da kyakkyawar niyya ya fahimta tun farko kai ya zama kawai kai ɗan abuge ne a fasa kowa ya rasa a fantsama Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya to mala ya gama da wata sura ko sai sake tsallakawa yace suratul isra suratu bani isra'ila ita ce sura ta 17 ita ma kawai ya tafi kai tsaye zuwa faɗin Allah fala yusrif fil qatl kada yayi barna a wajen kisa wato faɗin Allah wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl kuma su karanta da fala yusrif fil qatl an sa'id ibn jubair qala yaqtulu ithnain bi wahid abinda ake nufi da karye barna a wajen kisa wanda aka kashe mishi dan uwa wanda ya zama waliyud dami ko alwarid kamar da wasu malami suke fassarawa idan yago za a yi mishi kisasi to za a kashe mutum ɗaya ne kawai kamar da aka kashe mishi mutum ɗaya shine bai yi israfi ba kai kashe biyu madadin ɗaya wa ibn abbas fi qawlihi faqad ja'alna li waliyyi sultanan haqiqa mun sanya ma majibancin shi sultanan ai saltanatan alal qatil mun ba shi ƙarfi akan wanda ya kisa mutum ne an kashe mishi dan uwa shine waliyin jinin wannan dan uwan nasa sai a kama wanda ya kashe to yanzu yana da ɗayan uku shine ma'anar ya da sultani imma alqatlu qawadan ko dai a rama kisa kisasi kenan shine ashaddul wato al-ikhtiyarat wa imma al-afu wa akhdhu diyya ko ya zaɓi na mataki na biyu shine ya ahuwa ba ahuwa duka ba ce maimakon kisa to a biya shi diyyar ran dan uwansa wa imma al-afu majjana ko ya ce ya yafe gabaki daya bai san diya bai san jinin shine mafi sauki kenan to duk waɗannan suna cikin faqad ja'alna li walihi sultana qala sabilan alayhi ibnu abbas yace yana da hanya a kansa fala yusrif fil qatl qala la yaqtulu ithnain bi wahid kai ya kashe mutum biyu da daya ibnu abbas yana da wani istinbati a wannan aya irin abin da muka karanta a cikin usul fiqhi na abin da ake ce ma wato at-tafsirul ishari ibnu abbas lokacin da aka fara rigima tsakanin Aliyu da Muawiya, Allah ya kara musu yarda gaba kida. Daga baya yake bada labari, yake cewa na gaya ma sayyidina Ali cewa kar ya shiga wannan rigima. Yace saboda me? Yace saboda ina hasashen Muawiya zai ci nasara akan mu. Yace saboda me? Saboda Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana, wanda aka kashe mishi dan uwa. Yace kuma kaga Ibnu Usmanu ba shi da waliyu dani kamar sayyidina Muawiya. Yace ni ba waliyu dami din shi bane. Yace ai an kashe shi kafin ka zama shugaba ne, ba zamanin ka aka kashe shi. Kuma yace kaga Allah yace faqad ja'alna li walihi sultana fala ara muawiyata illa sayakhudhu hadha sultan. Ce ina jin Muawiya sai ya kwace mulkin. Yace kuma ina jin Qurayshawa sai sun canza mulkin nan ya zama gado irin na Farisa da Roma. Ibn Abbas yayi wannan hasashen, yana nan a cikin littafin al-Imamu Ibn Jarir Tabari da Ibn Kasir duk sun kawo a tafsirin wannan wazan. Kuma yadda ya hasashen haka ya zama sai kwace mulkin, sannan suka mai da shi gado irin na Farisa da Roma. Allah ya gafarta musu gaba daya, Allah ya kara musu yadda. Yace fala yusrif fil qatli ay la yaqtul ithnain bi wahidin wa an talq ibn habibin fala yusrif fil qatli ay la yaqtul ghayra qatili, kai ya kashe wanda ba shi ya mai kisa ba, wala yamsul bihi, ko kuma ya kata kata da gawa. Larabawa a jahiliya duk suna yin wannan, haka mutum kisa to idan ya kama wani dan kabila kawai sai ya rama akan shi. Irin da kaga yan tauri suna da yan sara suka da yan yada kwari da yan da yake ci musu da yan kura da yan me suna angonni ma babu wani tsohon dan tauri ne anan. Akwai da suna yan angonni yan tauri da yake musu inkiya yan yada kwari da yan kuja. Wannan ba nan zare bane, nan zare ma da akwai yan kofar doka ko yan kofar kiba yake ci musu. Akwai wasu ɗan tauri da ake marasa mutunci a nan garin su ma, masu irin wannan ta'addanci. Wannan suka shigo anguwa, in aka yi faɗa da su suka shigo anguwa, to har motoci fasawa su. Kun yi fakin motocinku da baburanku kawai za su yi ta faffasawa, ko suna ɗaukar fansa. To kaga wannan maguzanci ne. Duk wanda suka gani su bi shi da gudu, su bugi wannan, su kwace kuɗaɗen yara, su harajin ɗin mutane. Wannan duka yana cikin ɗabi'a irin ta jahiliya. Allah ya tsare mu. Wa an Zaid ibn Aslam an nan nasa fil jahiliyati, to kaga magana zir dan aslam yace mutane a jahiliya sun kasance idza qatala ar-rajul min al-qawmi rajula, idan mutum ya kashe wani mutum cikin wata kabila lam yardaw, ba za su yadda ba hatta ya qatulu bihi rajulan sharifa, sai sun rama kuma sai su ce ba shi za su kashe ba, sai dai a ba su wani babban mutum cikin mutanen su kashe. Idza kana qatiluhum ghayra sharifin, idan ya zama wanda ya kisan ya kashe mutumin da ba sa'an shi ba a cikin abin nan social class, ana ganin wannan bai kai sa'an mutumin da ya kashe a daraja wajen al'umma shi ba. Saboda haka sai su ce sai dai ku ba mu irin mutumin da kuke kallo kamar matakin wannan da aka kashe mana, sai mu kashe shi. Wato in jahili ya kashe malami, ba za a yi da kashe jahilin nan ba, sai dai ku ba da malami. Idan wani rago ya mamayi wani jarumi ya kashe shi, ba za a kashe ragon nan ba, sai dai ku ba da jarumi kinin shi. Idan wani babba sharifi aka samu wani wadi'i mara daraja ya mamaye shi ya kashe shi, to sai ku kuma ku ba da sharifi a kashe, ba za su yadda ba. Shine rigimar ta faru tsakanin waɗancan mutanen Bakr ibn Wa'il da ƴan uwansu Rabi'a, sanda aka kashe Kulayb. Suka ce ai ba zai yi a kashe Kulayb kuma sai an shi wani mutum ɗaya irin shi ba, sai dai mutum ɗari. Haka suka ce irin abin da muka yi yake cewa sai ya kashe ɗari a madadin baban shi. Haka suke wannan lissafin na dukin rano. Na fata mun gane. Yace wa qatalu ghayruhu lam yaqtulu qatilahum wa qatalu ghayruhu, sai suka shaunin sa fa wa'idhu fi dhalika bi qawli llahi tabaaraka wa ta'ala, sai aka yi musu wa'azi da fadin Allah cewa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kar ku kashe wani rai da Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya, wato sai ya taba haƙƙin Allah kenan. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Qala Zaid ibn Aslam as-sarfu an yaqtula ghayra qatil, barna shine ka kashe ba wanda ba shi kashe maka. To haka yusrif akwai magana uku kenan akan ta. ko dai kar ya kashe wanda ba shi ya masa kisa ba kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake fassarawa shi da Dhahab da Mujahid ko kuma kar ya kashe wani a madadin wanda ya mai kisa ko kuma kada ya musula duka ukun suna dauka akwai qira'a Hamza da suke karanta fala tasrif ko fala tusrif ne tasrif ne ko fala tasrif fil qatl kada kai israfi a wajen kisa shine kai ahuwa kenan ma'anar sha'awa idan ka duba kaga cancanta ahuwa to kai ahuwa shi yafi kai kisa an riga an yi kisa yanzu kuma kar a ƙara yin kisa shine malam fala tasrif fil qatl na fala tusrif ne haka ne asrafa yusrifu akwai wannan kira'a fala tasrif fil qatl lalle dan ko lokacin da muke karatun a cikin wannan na ibnu taymiya a siyasatu shari'a mun tattauna wannan mas'ala ba zan yi tunawa bidika me muka faɗa ba a yanzu amma dai akwai in ma tusrif din ne dai ma'anarsa karka kashe fiye da kisa kai ahuwa domin idan ruba'i ne tabbas zai zama asrafa yusrifu tusrifu ma'anarsa dai a takaice karka yi kisa idan kai da aka yi ma kisa ka fahimci maslaharka ta fi a cikin karɓan diya to ka karɓi diya wataƙila wannan kuɗin zai amfani magadan wataƙila wannan kuɗin za ku yi amfani da shi ku biya ma mamacin wasu basussuka da sauran dai maganganun da malamai suke kawowa idan aka ga haka ya fi to ba daidai ba ne a ce dole sai an yi kisa a yi ahuwan shi ya fi wallahu ta'ala a'lam sai kuma ya ƙara cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kar ka bayyana addu'arka kar kuma ka ɓoye ta gaba ɗaya an ibnu abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha qala yace kana ar-rajulu idza da'a fi salati rafa'a sawta mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan za su yi addu'a a cikin sallah kamar a cikin sujuda ko cikin tahiyya sai su dinga ɗaga muryarsu sai aka ce kar su ɗaga ɗin haka kar kuma su yi ba sa motsa bakinsu gaba ɗaya kaza fi hadhihi riwayati wa laysat bi qawiyya yace haka yanzu cikin wannan riwaya amma ba ta da ƙarfi fala tusrif ne ko na'am kamar yadda malam Masri ya faɗa fala tusrif fil qatl jazakumullahu khair babu mai fala yasrif babu wanda yake karantawa da fala yasrif dukansu mai don ma ne kenan da ta'un bil fawqiyya ba fala tusrif sauran kuma fala yusrif wa an umara ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu kana yajharu bil qira'ati fi salati wa anna qira'atuhu kanat tusma'u inda dari abi jahl bil balati daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance umar ya kasance mutum ne wanda yake jawhari sawt yana da murya wacce take wato ne cikakkiya ne karfi idan yana sallah ana jiyo muryarsa daga nesa daga gidan Abul Jahl wanda yake bil balat wanda yake al balat kamar a ce yake bayan gari wato gidan dai cikin gidajen da suke kusa da masallaci yana wani wata riga ne ko wata anguwa ko wani layout da ke nesa amma ana jiyo karatun Umar shi kuma Sayyidina Abubakar ya kasance in yana karatu shi kuma ba a jin shi sosai muryar shi ba ta da wannan karfin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kai ka dan daga murya sai kuma ka dan sauki abin da yake so kenan wajen kiran sallah wajen karatun sallah da sauran addu'o'i ko addu'ar wutri ko wajen huduba kar ka daga murya kamar kana ihu kamar ihun mutumin da ya ga bala'i misali kar kuma ka matse muryarka ya zama kamar kana rada ko kuma kamar kana magana da kanka to haka a karatun sallah su kuma mata ana so su yi duna zalika ta jiyar da kanta kawai ko ta jiyar da waɗanda suke binta idan mata suna binta amma ba haka ba daidai bane mace ta daga murya idan tana karatu ko tana sallah dagawar da har wani canda ban zai ji ba daidai bane sai in da dalili kamar a ce tana maimaita haddata ne ko tana bada karatu ne wataƙila malamin yana nesa da ita ba a jiyota daga kusa ko makamantan su inda babu wani uzuri ta boye muryarta kada a jita daga nesa shi yafi salama kuma shi yafi nesa daga wata kofar fitina wallahu ta'ala na ganin bari mu tsaya nan ko inda mun samu kan gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi